radio ma in ka zo gida zaka ta baban gidan ce kawai shi mai gidan duk da akwai gidajen da suna dan sakaci zaka an dan saka su fela su Haruna Oji in haka irin ɗan takarda takarda ne ɗan boko boko ne zaka ji an dan saka su MC Hammer su Snoop Dogg su Michael Jackson a irin wancan kidan na zamani su uwa kuma in uban ya fita kasuwa a dan kunna dai bar mana coge haka ko uwaliya mai Ahmada in akwai masu dan san adabu adabu haka dai ka ji an dan saka shata shi ma ba ko ina ba ko amma zaka ga duk gidan da su damu da wannan abun ba kuma zaka gansu suna yawan jin wa'azi ko television din ina tunawa lokacin malamin mu muna junior secondary Allah ya kara masa lafiya malamin turanci ne yayya turanci na san ko bature dole ya sallama wa malamin ne lokacin da yana koya mana essay writing to topic din da ya fara koya mana my favorite program on television to sai tunda dama kaida malamin shi zai fara rubuta nasa ya gaya maka yadda ake magana sai sa mana my favorite program is zance mafi dadi a ciki ni ban taba sanin wani shiri tunda mu gidanmu ba talabijin mu ba gidan yan gayu bane a ciki na san me zance mafi dadi shi wai gaba ɗaya a ra'ayin sa ba film ba shirin da yake kallo a talabijin irin wannan zance mafi dadin ko malamai ake kawa suke karantarwa suke ba da tarbiya in ka shiga gidan radio Kano mu da muke nan Kano zaka ga su malam Sanisha Ustaz Sanisha Aibu su malam kaza duk ko wajen mai shayi ne in ka zo ka tarar da sai ga an kunna yakin tabuka tarihin yakin tabuka kaga an cika wurin an kunna wani mai barota duk dai alama ce ta cewa an dan fakarkata zuwa ga wurin addini to amma yanzu ne zaka mamaki zaka zo ka tarar da uban da ƴaƴan da uwar da makwaftan an kunna wani film mudablaci irin dub film din da ake dubbing wannan India ce amma ta Hausa har yanzu harin faɗi wata magana Allah ta zama bakuwa a wajen a gaban ku har yanzu ga baki daya industries da suke films ba mai tsafta irin na Hausa Kannywood domin su ne har yanzu a wajen su ba karamin kuskure bane namiji ya taba mace wannan ba wai na goya musu baya bane to amma ta hanyar Kannywood din kuma an shigo da a fassara film din India zuwa Hausa saboda ka yanzu idan aka namiji ya taba mace ba wani abin mamaki bane a gaban uwa da uba da a gaban sirkai ma sai ma ka je gai da sirkanka kaga ana wannan film din ya rungume ta kuma shikenan sai me kuma wannan abu mai sauki to kaga yanzu an samu cakuduwar wuraren daukar tarbiya yanzu sai kaga abu ya faru sai kaji ana cewa eh kin ga kamar yadda aka yi a film din kaza to a gurguje na ci awa ɗaya ko ya kamata a ce na yi landing gaskiya ba lecture ba na so ta wuce awa ɗaya amma bari in takaita yanzu sai abu na biyar wa'ina abubuwa ne suka janyo lalacewar wannan tarbiyyar kuma a daidai ina uwa ta taka rawa to abu na farko gaskiya sakacin iyaye mata wajen riko da bangaren da Allah ya ba su na tarbiyya da yawa yanzu in ka zo nan da iyaye mata kace su gaya maka ayyukan su na tarbiyya kuma su gaya maka irin shirin da suka yi wa aikin sai ka sha mamaki Imam Shafi'i sanda aka haife shi mahaifinsa watan sabi da rasuwa ma'ana cikin sa wata bakwai mahaifin ya rasu to amma sun tafi neman abinci ya dau matarsa sun tafi Gaza Gaza ta Filistin inda ake cewa zirin Gaza anan Allah ya dauran sa da uwar ta haifi Shafi'i ba ta da dangin iya ba na baba auren amma sai ta ji tausayin rayuwar yaron ta ce yanzu idan na ce zan bar garin nan Gaza in tafi Makka tunda nan ne garin su zaman raƙumi ma kaɗan ya ishi yaron nan wataƙila rafiyarsa za ta iya yin tasiri bari in zauna in haƙura sai an shekara biyu sai na tafi ba maganar ta yi aure ne a gabanta ba a'a maganar ya za a yi yaron ya rayu na ɗaya dai kun ga ta fahimci haɗarin da zai iya bujiro wa yaron in ta dakata rayuwarta kuma na biyu ta shirya wata sadaukar da rayuwarta don ɗan ya tashi ya rayu Hisham ibn Ammar, Allah ya ji kansa rahama, Al-Basri, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Bukhari ne, shi kuma almajirin Imam Malik ne, da mahaifinsa ya rasu ya ban masa gida, gida ya ban masa guda ɗaya, tun yana ɗan ƙarami. Uwarta ta sa shi a gaba sai da ya haddace Qur'ani bai fi shekara takwas ba. Sannan sai ta tunanin to yaron nan kamata ya yi a kai shi Madina ya je ya karatu a wajen Malik. Su kuma ga su a Basra, ya za a yi? Ta buga sai ta sa gidan nan a kasuwa, sai ta siyar da gidan. Ta ɗau yaron ta ƙulle masa kuɗin, ta zo kan hanya ta nemi fatake, ta ce dan Allah ku kai shi wajen Malik dan ya yi karatu. Aka kai shi wajen Malik, ma Malik ya ga ya masa ɗanƙanta. Ya kore shi, shi kuma bai gane ma'anar kora ba, ya koma can gefe ya zauna. Malik ya sa aka yi wa bulala goma aka fita da shi. Ƙarshe ya zo yana kuka, Malik ya ce masa kai ba an kore ka dawo ba, ya ce to ai kaji halina, amma ka zalunce ni, kai min shi bulala goma. Sai Malik ya ji tausayin sa, ya ce to kowane hadisi ɗaya za ka siyar min da shi bulala ɗaya. Ya ce to ya yarda. Aka ba shi hadisi goma, ya ce to da Allah a ƙara masa wata bulala goma, a ƙara masa hadisai goma. Malik ya ce a to wannan za ka yi karatu, ka dawo ka ci gaba da karatu. Kaga uwar ta san meye a gabanta. Sai ga shi yau Hisham ibn Ammar har muwadda ce da shi daga Malik. Za ka ga an ce muwadda ruwayar Hisham an Malik, kuma yana cikin ƙurra'u masu ruwaya mutum 20. Shi ne yake ruwaya daga wajen Abdullahi ibn Amir al-Shami. Wa amma Dimashku Shamu Daru ibn Amir fatilka bi Abdullahi tabat muhallala Hishamun. Shi ne ibn Ammar, Hisham, ruwayar Hisham. Gashi kuma Imam al-Bukhari ya yi ruwaya a wajensa cikin kitabul ashriba, babu man istahalla al-khamra wa yusammihi bighayri ismihi, ta'liq al-Muslim ya yi ruwaya a wajensa, Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah. Ya zama malamin duniya. Amma me sababi? Mahaifiyarsa Ibn Hajar al-Asqalani, mahaifiyarsa ta yi rauni na girma da ba za ta iya tarbiyarsa, sai 'yar uwarsa Sittu Rakab bintu Ali ita ce ta ɗauke shi ta gina tarbiyarsa ya zama abin da ya zama. Yawanci sai kaga wannan malamin babansa ya mutu, babarsa ce ta tsaya tsayin daka. To mu abu na farko da zaka fara zargin iyaye mata a yau shine wasu ba ma su san ma meye wajibinsu ba, kuma in ma sun sani ɗin basu yi shirin da za su iya tarbiyyantar da ɗan ba. Wannan abu na farko kenan. Sai abu na biyu, da yawa a yau iyaye mata sun fifita wani abu da bai kai girman tarbiyyar ba, sun kyale tarbiyya a baya. Misali harkar kasuwanci, duk matan da ka taɓa ta ce nima jira ne, wai har gori ake wa namiji, nima dai Allah ya ban iko in fara kasuwancin nan da ake yi, ki fara kuma ki kyale 'ya'yanki. Za a iya kasuwanci a kula da 'ya'ya, amma da yawa wallahi zaka ga wata in ta bunƙasa a kasuwancin, to abin da ya kamata ta yi wa 'ya'yan nata ba ta yi musu. Himmatta da komai ya karkata akan kasuwanci. Wasu aiki a sanadiyar aiki, yaro ko yarinya tun suna shekara ɗaya ba su saba da uwarsu ba, kuma ba ta tsanantawa wajen ganin yaya ake tarbiyyar 'ya'yan nasu. Kawai ita abin da take so dai za ta biya a riƙe mata 'ya'yanta. Ita ce kasuwa. In ka tambaye ta to yanzu da ake tafi kasuwar ya zaki da ba komai, ya yi dama ni ban saba tafiya da yaro, ba na goya yaro, ni aje yaro nake, kuma ta tunkawa a haka. Kaga kenan in ku har aka ga tarbiyyar yaro ta lalace, to an samu gap, an samu gibi na bangaren mahaifiyarsa. Sai kuma abin da ya zama annoba, ya zama epidemic, shine social media. Uwa ta aje yaro ta yi ta chatting da kawaye, ta shiga wannan group din na girki, wannan in iya wannan take kenan, ta shiga wancan group din na girki, ta shiga wancan group din na gyaran aure, kuma ga gidanta akwai matsala. Wai ai ta chatting, a shiga Facebook. Ita kadai tana da wajen social media sun kai biyar, tana Instagram, tana Telegram, tana Snapchat, tana WhatsApp, tana Facebook at the same time, kullum online. Wasu kuma karatu, tafiya makaranta a bar 'ya'ya. Ban ce duka waɗannan abubuwan ba su da kyau ba, amma dai suna cikin hanyoyin da suka shagalar da wasu iyaye matan, suka haifar da gibin da ya janyo lalacewar tarbiyya. Sai abu na uku shine kasa fahimtar manufar tarbiya. Wasu duk suna yin tarbiyar ƴaƴan ne don su faranta wa mazajen. To ran da aka samu sabani tsakaninta da mijin sai ta ce ita ma wallahi daga cikin hanyoyin da za ta bi ta hukunta mijin sai ta saki tarbiyar ƴaƴa. Kawai yaro sai zo uba sai zo ya tarar da ƴaƴan musu tafi makaranta ba. An aka ce me yasa wai baka dawo ka ce musu tafi ba wai laifin uban ya dawo ya shafi ƴaƴan. Ya ukhti ba wai kina yi ne ai dan uban ya farin ciki ba ke kina yi ne saboda Allah ya ce dole ki. A gurguje daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen lalacewar tarbiyya kuma ya zama akwai rawar da mata suke taimaka suke taka shine wadata. Zaka ga ƴansu matan yawan wadatar da ake da ita hankalin su ya fi karkata zuwa ga morar rayuwa fiye da tarbiyya. A tafi Dubai, a tafi kaza da kuma wata irin soyayya da ta karu akan soyayyar da ya zama wajibi kai wa ƴaƴanka. Sai zanto wai yaro tunda baya son zuwa makaranta a rabu da shi mana. Ko kuma gashi ana bashi tarbiya a makaranta uwarta ta so shi a gaba ta zo ta yi wa malaman terere. Ga kuma yanzu mu talakawa zuciyar mu a kusa take da me zamu ji. Da uwa ta zo ta yi mana terere zamu haɗu mu yi mitin mu ce mun sallami ɗan. Duk ma inda zai je ya je. Mu ma wannan kuskuren mu ne. Ya kamata mu tsaya mu ga cewa wani abin ba laifin ɗan bane laifin iyayen ne. Akwai wanda ajiba rabbuka min qaumin yadkhuluna aljannata bisirasil. Akwai wanda korarsa cin amanar al'umma ne koda iyayen nasu sun ki. Akan samu iyaye kafirai ma aje a san yadda za a yi dai ƴaƴan su zo su yi su zagin musuluncin ma suke amma a kuma zo a ba wa ƴaƴan tarbiyya. To wannan ma yana daga cikin abin da ya abin nan ya janyo matsala. Sai daga ciki kuma akwai koyi da waƴansu koyin da yake ba shi da tsari. Kawai kuna rayuwa a nan a Kano amma sai ku ga yadda wasu suke rayuwa a Abuja ku ba ƴan Abuja bane sai ku ɗauko irin tsarin Abuja sai ku ce wai kuma shi za ku ɗora wa ƴaƴanku. Akwai ɗan da in ka takura shi ba zai iya komai ba to wai amma saboda wacce ɗanta da sassafe zai tafi naziri in ya dawo zai tafi islamiyya ko a can zai yi ni in ya dawo ke ma sai ki ce wai bibtarura ke ma haka ɗanki zai yi in ba tsaya an tantance ba za a iya samun matsala. Abu na ƙarshe a nan shine kafofin sadarwa kamar musamman talabishin films din da muke koya na cartoon yanzu ka duba ga Tom and Jerry ba abin da yake tarbiyyantar da ƴaƴa irin mugunta da yaudara da rashin tausayi. Ka gaya min yaron da ya taɓa koyan tarbiyya a Tom and Jerry dan Allah akwai babu. Yawancin films na cartoon da ake kallo galibi su masu yin film din akwai abin da suke so su sa mana kuma yana shiga. Akwai cartoon din na ko game din da zaka ga an yi shi wato kaga an fitar da sura da tsaraici na mata kaga yaro ya saba da sura da tsaraici na mata. Abu na shida shine hanyoyin da zamu bi wajen shawo kan waɗannan matsaloli. To hanyoyin da yawa ma zan taƙaita su. Hanya ta farko addu'a. Addu'a ita ce makamin mumini. Ita kuma wannan addu'ar tun kafin ka haifi ɗan ma za ka fara roƙon Allah ya baka rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba rabbi habli min as-salihin. Allah ka ban ƴaƴa nagari. Sannan lokacin da ka samu cikin aka samu cikin ɗan a bi shi da addu'a rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kun ji yadda take addu'a tun ɗan yana ciki. Sannan ana haifar ɗan a yi murna kuma a roƙi Allah. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'tu laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Sannan kuma sai ci gaba da ragowa addu'a rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kar a saki wajen addu'a in yara za su yi bacci a karanta musu أعوذكم بكلمة الله التامة من شر ما خلق ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وانا ديك ادو اني لذا ستر يارو دك كشيطان يزو يتباسو مدالة صلى الله عليه وسلم صحبان سأدوها اللهم اني اصلك في الى الخيرات يزوها قرشي يتي تعلموها واحفظوها وتدارسوها وعلموها سبيانكم كوكويا وآئنكو سوال اتماع الهيريتي ابو نبيكما شيني ياكمات مساك دوبا hanyoyin da muke koyan tarbiyya a ciki dole tarbiyya a Qur'ani da Sunna ake koyanta da kuma hanyoyin da suka jingina da Qur'ani da Sunna ko wata hikima ko kuma tajriba ta rayuwa wacce bata saba wa Qur'ani da Sunna ba ko a wajen wa aka same ta. Sannan na uku shine ya zama wajibi a dinga karɓar shawarar dattawa musamman masu shekaru masu hankali da malamai da kuma waɗanda suke damuwa da al'amarin tarbiyya. Wannan yana daga cikin abin da ya taimaka a da ƴaƴa suka gyaru saboda ba iyaye ne kaɗai suke yin tarbiyya ba. In an ga wani abu ɗanki yana wani abu ko ƴarki za a zo a bada shawara ko a kwaɗe shi, to ya zama wajibi a tsaya duk abin da ya dace a karɓa. Sannan na uku na ƙarshe a nan shine akwai ƙungiyoyi da ofisoshi da hukumomi waɗanda suke kawai an yi su ne saboda irin waɗannan shawarwarin, kuma suna karɓar ƙorafe-ƙorafe kuma suna ba da shawarwari. Wasunsu mafi yawansu ma a nan Najeriya suna yi ne a kyauta, wasunsu kuma suna yi ne a da kuɗi. Ya kamata a ce da ka haifi yaro da ya fara tasawa kai ta neman shawarar yadda za ka ɗora shi akan tarbiyya. An ce wani almajirin Ibn Hajar ya zo ya same shi ya ce masa Allah gafarta malam, an haifa mana ɗa, ina so ka bani shawara a wace turba zan ɗora shi. Ya ce kwana nawa da haihuwarsa? Aka ce ai sati ɗaya kenan. Ya ce amma sai yanzu kake tambaya? Yanzu haka har ya yi kuka kuma kun yi masa wani abun? Ya ce to ai kun kusa ku makara, ma'ana tun da wuri-wuri kenan ya kamata a ce ka san ma ya ya kamata ka yi da ɗanka, kada sai ya lalace ne kuma kace so wai a gyara shi, a gyara shi ya zama mai kyau. To sai abu na bakwai na kusa da ƙarshe, wasu ƙa'idoji ne na daga cikin abubuwan da nake ji malamai suna faɗa, wasu kuma wanda muka koya, wasu kuma wanda muka karanta, wasu kuma ijtihadi ne yasa na fitar da su, na kawo su kaɗan kaman guda goma sha wani abu wanda kawai shawara ce. Abu na farko, ita tarbiyya aiki ne mai matuƙar wahala, don haka yana buƙatar ƙoƙari mai yawa. Kan wanda ya zaci cewa wai yana daga kwance da ƴar wayarta da komai za ta iya wa ɗa tarbiyya, wallahi sai kin tashi tsaye. Duk wanda zai yi jarabawa, in jaraba tana da wahala za ka ga ya yi kwanan karatu kuma ya bi ta da addu'a. Na biyu, shi ɗa da kuke ganinsa kamar gona yake, duk gonar da ka ga ta yi kyau to me ita bai yi bacci ba, sai da ya je ya shuka ya gyara ya tsare sannan ya yi noma mai kyau. To haka zalika in kika ga ɗan wance ya haddace Qur'ani, ya iya hadisai, yana da kyakkyawar tarbiyya, kuma yana karatun zamani, kar ki ce Allah mu ma ya ba wa ɗanmu kawai ki koma ki yi. A'a, sai kin bincika ya ake yi don ki yi. In kin samu matsala a kan wani daga cikin ‘ya’yanki to ki yi nazari me ya haifar da wannan matsala kuma ya za a yi a gyara ta. Na uku, ba yanda za a yi a ci nasara a tarbiyya sai Allah ya ba da sa'a, domin da ƙoƙari da nagarta ce ke sa a ci nasara, da ɗan Annabi Nuhu bai kafirce ba. To amma ya kafirce duk da ƙoƙarin, har yana kafirin ma Annabi Nuhu ta yake cewa irkan ma'ana wala takum ma'al kafirin, amma duk da haka Allah ya kaddara cewa ba zai yi imani da shi ba. To don haka kullum mu roƙi Allah ya taimake mu. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. sannan kada mutun yayi tarbiyya saboda yana sa ran ya samu sakamako, ta ce a to wallahi gwanda in rene su yanzu an gaba na girma su za su gina min gida su kai ni maka. A'a, ba wannan ne dalilin tarbiyya ba, wannan riba kafa ce, kura ta take kwado. Ko da ba su yi miki haka ba za ki iya yin tarbiyyantar da su, in Allah ya talakawa ne kuma ba. Ita tarbiyya ana yin ta ne saboda haƙƙi ne na Allah, haƙƙin ɗa ne da Allah ya ɗora shi a kan iyaye. Sannan abu na gaba shi ne, duk wanda ya bi hanyar da ake bi wajen tarbiyya ya iya bakin ƙoƙarinsa to ya sauke nauyinsa. Ko da Allah ya ƙaddara ɗan ya lalace, to ranar alƙiyama Allah ba zai tuhume shi da cin amana ba. Kuma ba a ce maka wai dole din ka yi ƙoƙari, dole sai ɗanka ya zama yadda kake so ba, musamman a zamanin yanzu. Za ka ga ya ta fito daga gidan addini amma ba addinin ne a zuciyarta ba. To wannan akwai ƙaddara, ba laifin iyaye, su dai sun sauke iya nauyin da Allah ya ɗora musu. Sannan abu na gaba shi ne, laysa zakaruka al-unsa. Da yawa a daga cikin kuskuren da wasu iyayen suke yi in suna da ƴaƴa maza da mata, to duk tarbiya iri ɗaya suke masa. A'a, akwai Allah ya gina zuciyar mace daban da zuciyar namiji, kamar yadda jikin mace daban jikin namiji daban. To dole a yi nazari a ga ya ake tarbiyyar mace, ya ake tarbiyyar namiji. In ƴaƴanki duk maza ne, sai Allah ya baki mace. To dinga bin waɗanda ke ga sun ci nasara a tarbiyyar mata. Wai kuwa yarinya mace me ake mata ne ta zama mustaqima, ta zama akan daidai? In ƴaƴanki duk mata ne kika samu namiji, to dinga tambaya in mutum yana da ɗa namiji ya kamata ya yi. Insha Allah da tambaya za ki samu nasara. Sannan abu na gaba shine, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. A dinga karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, domin tarbiyyar da ya bawa sahabbansa da tarbiyyar da sahabbansa suka koya suka bawa duniya ita ce mafi saukin hanyar da za a iya isa zuwa ga mafita. Sannan abu na gaba shine, mu sani cewa mu guji sabani tsakanin uwa da uba, domin da yawa sabani yakan yi tasiri mummuna akan tarbiyyar yaya, sawa'un an gani ko ba a gani ba. Babban matsalar da sabani yake haifarwa shine, in kuka yi sabani a gaban yaro, to sai ya ji akwai wanda yake so, akwai wanda baya so. Da wuya a yi sabani a gaban yaro ya ji duk yana son ku, la'alla in uwar tafi baki tafi iya makirci ya ji haushin uban. Yana nan yana jin haushin uban, kuma shedan yana taya shi, yana ƙara ciyar da abun gaba, sai ya zanto wataƙila ma sai ya fassara uban a matsayin makiyinsa, sai ya zama ba zai fa'idantu da abun da yake wajen uban ba, kuma sai ya janyo kansa fushin Allah da rashin albarka. In ya girma kuma ya gane ashe yaudarar uban kike, sai kuma ya dawo kanki, sai ya zama yayi bawan bawa. To dan haka duk yanda za ku yi kokari, in kun samu sabani ku san yadda za ku kyautata sabanin ya zama ya tsaya a iyakanku, kada tasirinsa ya cutar da ƴaƴanku. Sannan ba sharɗi ba ne kowane ɗa sai ya zama irin iyayensa. Za ki ga ke biki iya magana ba, amma kin haifi ƴar da tafi kowa iya magana, to kake ce to ni ba ni da ƙwaƙwalwa, ita ma na san haka za ta taso ba sai na sha wahala ba. A'a, yi ƙoƙari da ke sauke nauyinki, wataƙila tafi ki ƙwaƙwalwa. Ni wallahi a yarintata na yi abubuwa na san zuciya, na sassaɓa wa Allah daga baya na shiryu, na san duk ƙoƙarin da zan ma an ce ma in dai kai sai an maka in juwa, wa ya gaya maka? Wannan magana ya kamata mu shafe ta daga cikin zuciyarmu. In ma dai ana faɗarta, to ana faɗarta ne a babi na tsoratarwa, ko kuma an haɗa wani babin da wani babin ne. Na'am, aljaza'u min jinsil amal, amma kuma afuwar Ubangiji da sutararsa tana nan. Mutum nawa ne suka fara rayuwarsu a kafirai, suka yi duk abin da suka yi, kuma suka girma, Allah ya tsirar da ƴaƴansu. Saboda ko da ka yi kuskure a baya, in kai dai abin da ba a so, kar ka zauna a cikin kuskuren. In ka zauna a cikin kuskuren, to wayan shi una shi ulfitiyani minna ala ma kana awwadahu abuhu. Amma dai wai dan ka yi a baya, wallahi za ka iya ƴaƴanka su tsira. Nawa ne kuma ba su yi a bayan ba ƴaƴansu suka yi? Tuba ga Allah, roƙi Allah yi tawassuli da tuban nan naka, Allah ya gyara maka, sai Allah ya gyara maka. Sannan mu sani cewa tarbiyya kamar tuki ne na jirgi. Idan jirgin ruwa ko mota ma ko jirgin sama, in ya zanto akwai matuƙa sama da ɗaya, yanzu kana driving sai wani yana kusa da kai, kai kana so kai can, shi kuma ya ce can za ka yi, wuya ba ku samu matsala ba. In jirgin ruwa ne, wannan yana tura, yana jan ruwan can, wancan yana jan can, ruwan ba zai tafiya ba. Dole yana da kyau a samu daidaito wajen ba da tarbiyya tsakanin makaranta da gida da iyaye. Ba zai yi makaranta tana bayarwa, gida kuma ana rusawa ba. Ya za a yi ana gini, wani yana rushewa kuma gini ya zama ya cika? Ba zai yi ba, kamar yadda masu magana suke faɗa. Sannan mu sani cewa uwa da uba kowa yana da nauyin da Allah ya ɗora masa, amma ba sharaɗi ne cewa wai dole kowa shi zai sauke nauyin ba. Zai yi uban wata maslahar taku ta rayuwa ta sa ba zai iya zama ya bada wannan nauyin nasa ba, to ya kamata ku yi ta'awun. In kin sauke naki nauyin tunda ya rufe muku wancan matsalar, ki kuma sauke nauyinsa shi ma. A tayu yana da wani rauni da zai gaza wajen sauke wannan nauyin, ke sai ki sauke kai ma. Kuma uba in ya zama uwace ta gaza, da akwai da yawa, yanzu misali inda za ka ɗauki misalinmu, akwai wanda a cikinmu nan shi ne yake tabbatar da komai ya zama normal a gida, ya karkashe fitulu, ya rufe gida. Aikin waye ne? Aikin miji ne ko aikin mata? To akwai mijin da ya dawo zuwa yake ya kwanta, matar ita za ta tabbatar da yara kowa ya bacci, ta yi musu addu'a, ta kashe fitulu, ta rufe gida, ta kulle gate, ta yi komai. Amma za ga asali akwai wanda a al'adance aikin sa ne, amma saboda ta'awun da fahimtar juna ba ma a yin kididdiga a ce to tunda wani yaki ni dai na gama iyanawa. Dan in kika yi naki kika bar na uban bai ba, lalacewa kuma bangaren ki in ya gyaru, bangaren sa in ya lalace, to cutuwar ke ma za ki cutu. To wannan shine abu na karshe da na kawo muku anan, sai karshen karshe na takwas ne ma nake cewa tara shine, da yawa akan samu an yi sakaci a tarbiyyar yaro ko yarinya, sai a so a gyara, kuma tuni an makara yaron har ya dau wani bangare da ba haka ya kamata ba, ko kuma a'a ana cikin yidin sai aka yi kuskure, ko kuma a'a so ake yi a canja masa daga wannan yanayin zuwa wani yanayin, to ya ake yi? Wannan akwai istihadat na malamai da yawa, na kirga hanyoyi sun kai 37, amma na kawo kaɗan daga cikinsu. Abu na farko shine addu'a, kamar yadda muka faɗa, domin za ka iya ganin yaro ba shi da kokari, amma in ka maida hankali wajen addu'a tare da kokarin bin hanyar da ya kamata ya kokarin, sai ga Allah ya gyara shi. Kaka ga yaro kawai ka ji an ce an gan shi yana shan taba takarda, to ai daga nan ake shiga shan taba sigari, hankalinka ya tashi. Ko a ce yarinya ce an ga wani film na batsa a cikin wayarta, wallahi in ba ku yi wasa ba za ku lalata rayuwarta gaba daya. Wajen hana tamfa, in ba ku yi daidai ba, to farkon abin da ya kamata shine a koma zuwa ga Allah, a roki Allah ya gyara. Abu na biyu shine a yi nazari, akwai wanda munanawa ba za ta sa ya bari ba sai kyautatawa. Dewa wani kyautata masa ake yi, ana kyautata masa kuma sai ya tashi tsaye, sai kuma ya gyaru. In ga za ku munana masa kuma sai dai ya ta zurfafawa. Wani yaro ana ganin sa yana aba ce kai zoto. To na fahimta, to yawo yake yana fita gidajen makwabta, sai aga cewa ai zuwa yake hauke can yaran gidan, sai a tuyo masa keke shi ma ba an kyautata masa ba, sai dai na fita gidan makwabta, sai ya zama sai sanda ake so ya fita zai fita. Na uku, sannan akwai siturta yaro. In kika yi kitus da wani laifi, to kake ce wallahi sai babanki ya ji duk a gidan nan da ke da uban ku yi rubdugu a kai. Akwai wanda in aka siturta shi, to an gama gamawa da laifin kenan. Na karanta ban sani ba ya faru ne ko bai faru ba a social media, wani yake ba da labarin cewa wani yaro ne, wani mutum ne ya gama da wani dattijo ana tura shi a abin wheelchair, sai suka gaisa da shi, yace ka gane ni malam? Yace wallahi ban gane ka. Yace ni ne ɗalibin nan da na taɓa sace agogo a aji. Yace yaushe? Yace na yi mamaki malam da baka gane. Yace gaya min yadda aka, sai yace to wata ran kana malamin mu a aji muna yara, sai wani yaro babansa ya siyo masa agogo mai tsada, sai ya zo da agogon. Da ya zo da agogon, da ya sakaci da shi ne kuma sai na sace agogon, sai aka rufe aji, aka ce sai an yi caji. Yace na rasa yanda zan, kuma an hana kowa motsawa. To amma sai ka ce mana kowa ya juya ya kalli bayan allo, kuma kowa ya rufe idonsa. Aka zo aka yi caji, ka ji agogon a jikina ka ɗauka, sannan da ka ga agogon, sai da ka gama caji duk 'yan ajin ka kaf ka ɓoye agogon, tunda duk kowa idonsa a rufe. Sannan ka ce to kowa ya juyo, kowa ya zauna, haƙƙi kansa mai agogon bai san wanda ya sata ba. Sannan ana zama ka ce zo ga agogonka, kuma baka faɗi wanda ya sata ba, ina ta jiran da za ka faɗa. Sai ce to wallahi ko ni ma rufe idona ne sanda nake cajan, don haka ban san a wajen wa na ɗauka. Ya ce ni kuma wallahi tun daga lokacin ban ƙara sha'awa na ɗau abin wani ba. To akwai lokacin da sitirta yaro take abin nan, yarinya ce ta kai marhala ta balaga, dole za ta buƙaci namiji. To kuma ke kina iyawacin ƙoƙarinki wajen ɗora ta a kan tarbiyya, sai aka yi rashin sa'a kin ɗan goce a wani abu da ke ba ki san kin goce ba, sai ta yi wani tasarrufi wanda bai dace ba, la'alla ba halittarta ba ce, wuf sai kika gani. Kika yi iya bakin ƙoƙarinki kuma ta san kin gani, sai kika ba hanyar da ta dace kika rufa mata asiri, wataƙila tana ganin ta fi ci gaba da ganin mutuncinki, kuma har abada ba ta ƙara yin abin tsoron kar a ganta, dan akwai wanda Allah yake tona shi dan a gan shi a rufa mai asiri kada ya ƙara yi.
Daga cikin hanyoyin akwai jirwaye da kamar wanka, abinda muke cewa at-ta'rid. Yaro ne yana da kyuya, ke kan jinkin sa aike shi baya yi, baya zuwa, to ba kama shi take ki dinga lakada mai duka ba, kuma ki lakada mai dukan kuma ya ki ilama ya zage ki a zuci, ko ya miki Allah ya sa a zuci, to amma kina zanin shi kai kaga da ina kina so a ebo miki ruwa, kaga da za a samu wani yaro dan aljanna in ya ga babarsa tana jin kishirwa kamar yadda nake jin kishirwa, sai ya ebo wa babarsa ruwa, wataƙila yana jin ki sai ya tashi ya fita je ebo ruwa ba tare da kin tada jijiyar wuya ba ko kin wahala, sai je ebo ruwan ya kawo miki. Yau da gobe har sai ya fahimci cewa haka ake yi. Wata ran sai an zo a ɗan yarwa da yaro magana haka, amma fa ba kowa ne yake jin irin wannan ba. Wannan yawanci in ka jarraba wannan ka gabe ba, ka jarraba wannan ka jarraba wancan, ko kuma ka tambayi masana. Daga ciki akwai izina, kamar yaron da yake shaye-shaye ko aka ga yana sha'awar shaye-shaye, a ɗauke shi a kai shi gidan gajiyayyu waɗanda irin shaye-shaye kai su har suka haukace, a nuna masa su, ko a nuna masa wani film wanda aka akwai tarbiyya a cikinsa wanda yake nuna ƙarshen masu irin wannan abu, ko kuma a zaunar da shi a yi masa tarihin waɗansu mutane da suke yin irin wannan abun. To wannan yana sawa yaro ya daina. Misali yarinya ce aka ga tana sha'awar yawo, sai a ɗauke ta in a Kano ne, sai a ce to a je da ita asibitin zana a kai ta wajen masu HIV, ta ga ma wasu iyayenta sun gudu sun batta saboda sun gani da ita. To a nan ɗin sai a ɗan koya mata darasin cewa duk wanda yake yin kaza to zai kamu da kaza, kuma ƙarshensa irin kaza ne. To wani daga nan ya daina. Sai abu na gaba shine wani in aka ga ya kiye abu sai a bashi masuliya, sai a bashi wani nauyi ko wani responsibility, kamar a tsari na tsaro. Daga cikin hanyoyin jami'an tsaro na kashe laifi shine in suka ga wani ya shahara a laifi sai a ɗauko shi a maida shi jami'in tsaro, sai ya zama kuma yanzu shi yake taimaka ake kama masu laifin. Sai kaga in da yana laifin 100 to yanzu ya daina yin 70 ya zama saura 30, 30 ɗin ma sai ya mugun ɓuya ta yadda shi kaɗai ne zai san yayi ɗin, a hankali yau da gobe kuma sai ya daina. Mutum ne yana makaranta, yaro yana makaranta yana makara, sai a bashi timekeeper shi ne ƙararrawa yanzu to maganar makara kuma ta ƙare, ko ka ga fitinannen yaro ne guduwa yake yi kullum sai ya haura katanga, sai a bashi shi ne monitor kuma shi zai dinga kiran suna. Akwai wani malami a garin nan da ɗansa ya fara lallacewa, ya fara zuwan masa da karnuka, malamin ya rasa yadda zai yi, siddabar zai masa ko jifansa zai yi ko ya zai yi, sai ya kirawo sai ya ce to yanzu duk wani abu na gidan nan wannan shi ne mas'ul, duk abin da zai faru a zo a same shi, shi kuma sai ya same ni. To sai ya lazinta masa zaman gida koyaushe, haka kuma sai ya zama abin da uban baya so ya yi kuma ya zo yanzu baya yi, sai dai kuma yanzu kuma in shaidan ya bude masa wata kofa sai a ga ita kuma ya za a gyara ta. Daga ciki akwai nasiha, nasiha daban fada daban, kusa akwai fada shi ne masifa a zaunar da mutum, eh kallaki banza shashasha sakare, a'a to taya ta zama, taya akai ta zama sakare? To wani karin magana na inyamurai yayi kama da bata, amma karin magana ne wanda yake akwai nazari a cikinsa. Wai suna cewa a man hold his manhood for urine to have direction. Mutumin da yazo zai bawali, inda yake so bawalin nasa ya kalla shi zai seta ya ga ina yake so bawalin nasa, yana so ya bata shi ne yayi inda zai fallaso masa, ko yana so ya seta bawalin nasa ne zuwa inda zai tafi ya huce. In kika ce da ita banza shashasha yar iska to haike kika masa training. Shi yasa ai wani yazo wani commander yazo ya dakawa subordinate din nasa tsawa yace ya hima ya hamir ko ya kilab, sai wani ce na'am ya ra'isal kilab, kaga la ra'isul kilab illa kabirul kilab. Ba wanda zai zama shugaban karnuka sai wanda, ba wanda zai shugabanci karnuka sai karan da yafi kowanne karnukanci. Yawa to abin da ya kamata ki mata shine nasiha. Nasiha kuma akwai ka'idar yin nasiha, addinun nasiha,
hadisin Abu Ruqayya, ga hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali, zaunar da ita ki bi ka'idar nasiha, wance eh don Allah abinda kike yi bai dace da ƴan nan gidan ba. Kuma yawanci yadda in yaro ne karami, yadda iyaye suke da kishi haka yara suke da kishi. Ba a cika son kaiwa mutum misali da wani ba sai ta kure kai masa misali da kansa. Misali da ba haka kike ba, amma yanzu kalle ki, to za ta kalli kanta a da, ta kalli kanta a yanzu. Amma in kika ce haka wance da wance take, kawai ma ta dau wance da wancan makiyanta wani lokaci. Amma ba kowane yaro ne yake haka ba, sai an auna yanayin kwakwalwar yaro tukuna, an ga shin yana da wayan da zai iya wannan tunanin ko ba shi da wannan wayan. An fahimci nasiha ko shine a zaunar da mutum a fahimtar da shi kuskuren da yake kai in bai sani ba. In kuma ya san yana kan kuskuren, to bai san makomar kuskuren ba. Zaka gaya mai yana shaye-shaye ne, shi ma ai ya san yana yi, to a gaya masa irin hadarin shaye-shaye. In kuma ya san hadarin shaye-shaye, to akwai abin da bai sani ba, a gaya masa cewa in kai abin ba kai zai cuta ba har mu. A tuna masa irin falalar da aka yi masa, yanzu da Allah mahaife ka, amma abin da zaka iya saka mana shikenan. In kuma ya san da wannan, to a tunatar da shi Allah, a gwada masa cewa in so kake ka samu nutsuwa, to ka mutu ka gama da nutsuwa kenan, domin zaka je ka girba abin da ka aikata. Nasihar kuma akwai wacce ba kai zaka yi ba, sawa zaka yi ai. To ita ma wannan tana da babu, ta wannan kowanne za a iya buɗa shi a yi magana a kansa. Sai na gaba shine alwasiya. Wasiya akwai abin da wasiya ce kawai za ta gyara. Akwai wanda daga cikin salaf da ya fahimci ƴaƴansa sun fandare, sun fandare, sun ki su yi abin da ya kamata su yi, ta sai ya kira su, sai ya fashe da kuka, ya ce to gaskiya ina ganin na yi kuskure wajen tarbiyyantar da ku. Ya kamata a ce irin tarbiyyar da nake ba ku kun yi aiki da ita, to amma ban ga laifinku ba, wataƙila akwai wani abu tsakanina da Ubangiji ne, Allah ya ladabtar da ni a kanku. To dan Allah ina so in roƙe ku, tunda dai a iya fahimtata danginmu ba haka suke ba. To in Allah ya sa na mutu, duran da na mutu kuka gyaru, ku roƙa min Allah ya gafarta min kuskuren da ni. Duk sai suka fara kuka, mu wallahi baba ba kai mana komai ba. Yace a'a, ai ni na san ku dai ba za a ce a ba ku tarbiya ku ba, in dai ba akwai wani tasirin nawa ba. Suka dinga kuka, ƙarshe din suka yi mai alƙawarin abinda suke yi sun daina, kuma suka zo suka gyara. Ibn al-Jawzi ya rubuta littafi saboda ya ga ɗansa bai tsaya akan tafarkin da yake so ya kai ba. Ya yi masa laftatul kabir fi nasihatil walad. Abubakar al-Albiri ya yi wa ɗansa wasiya wacce ta ƙunshi nasiha: tafuttu fu'adaka al-ayyam fatta wa tunhitu jismaka sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a as-sidqin ala ya sahi anta uridu anta. Asike yake cewa Ababakarin da'autuka law ajabta ila ilmin ila ma fi hadduka law aqalta. To wannan wasiya kenan. Bambancin wasiya da nasiha kadan ne. Yawanci ita wasiya akwai dan sawa mutum tsoron cewa wannan mai yin wasiyar ya kusa barin duniya, kuma ya halatta ko baka kusa barin duniya ba ka sa musu a ranka, tunda duk inda rayuwa ta yi tsayi ai karewa za a yi. Ina ba da misalin wani da ya faru 2003-04, dan daba ne ya je can gidan mobile inda yanzu ya koma zone 1, ya je ya shawo burkutu, ya yi irin punk askin nan irin na 'yan ƙauye, irin wanda ake tara su bannan, ya zo har dukan ubansa ya taɓa yi kuma baya sallah. Wani malamin allo sai ya kira shi sai ya ce masa, kai zo. Ana ta ji wa malamin tsoro, ma ya ce ko in ka mutu ba zan maka sallah ba, kuma na rubuta wasiya cewa ko na riga ka mutuwa kawai wanda ya maka sallah a wannan. Kawai sai dan daban ya tsorata, ya ce saboda ni, ya ce saboda baka sallah, kana shan burkutu, kana dukan ubanka, kai wani irin aski. Kawai sai Allah ya sa hasken shari'a a zuciya dan daban. Yace to dan Allah ya fushi zan mutu, yace wallahi ban sani ba. Ya dinga kuka sai an gama ranar mutuwarsa. Da malamin ya matsa ya ce to ko ni ban san randa zan mutu ba, bare kai. To da yayi tabbatar ba a gama, yace to a gaya mai abin da in ya daina za a yi mai sallar in ya mutu. Aka gaya masa, wallahi dai aske gashin ya nemi gafaran mahaifinsa ɗan satuttuka kuma ya mutu. Aka yi sara akan gaba. Saboda haka wasiya tana da tasiri ƙwarai da gaske. Na taɓa gamuwa da wata mata a nan, wata makaranta ta Islamiyya a nan, ta rubuto min wasikar cewa gashi gashi yatta ce ta bata waya yatta ta tana junior 3 amma ga abin da ta gani da ta bincika wayar yar nace to yi mata wasiya wallahi ta bani feedback na abin da wasiya ta fa sai naji dadi na godewa Allah nace to lalle ashe wasiyar nan tana aiki sannan tuba zuwa ga Allah domin da yawa akwai abin da laifin iyayen ne ƴaƴan Allah yake jarraba su iyayen ne suka saba wa Allah sai Allah ya gwada musu zalunci a wajen ƴaƴan su waka zalika walli ba'dhu zalimina ba'dan to in kika tuba ga Allah sai Allah ya gyara ki kuma sai ya gyara ƴaƴan naki sai kuma sulhu akwai abin da gaskiya laifin ki ne ko laifin uban ne yara ne kuka fifita su kuka yi wa wannan abin da baku yi wannan ba har dan ya dau wani mataki na fandarewa to in an gano a zo a zauna a sasanta ai da wai ba an ce ba shi da haƙi bane yana da haƙoƙin sa mana dan kin zama uwa ko ka zama uba ba yana nufin shikenan an yi musadar an kwace haƙin da ba a'a yana nan da haƙin sa a zauna to yi haƙuri Allah ya baka haƙuri mun fahimta lokacin da bikin wane ya tashi mun masa kai kuma yanzu da naka ya tashi babu ne amma yanzu me kake so ayi a gamsar da kai mu mun yadda zamu kakku ji wata damuwa sai ku bashi haƙuri in kuka bashi haƙuri Nana Fatima manzo Allah sama yaran rashi ta ya bata haƙuri lokacin da ya ga bata ya kusa barin duniya ta fashe da kuka manzo Allah ya kira ta yace yi haƙuri yanzu ba zaki ji dadi ba kuma a ce ke zaki fara zina a cikin ƴaƴan a cikin dangina sai kuma ta ji dadi dan haka kaka ce wani a'a dana bai isa ba shaƙuri ba bai isa mi sulhu ba in baka yi talallami ba za a zo lokacin da za ku zo kuna to dan Allah ku yi haƙuri yanzu yara nawa ne suka gudu suka bar gida ƙarshe a zo a kamo su ai tararrashin su ana talallaba su kuma lokacin rarrashin ya huce akwai lokacin da kuma a kama yaro a tsare shi yana taimakawa ya daina amma fa wannan sai an nemi shawarar waɗanda za su iya bada shawara don wani lokacin tsara mutum kan gyara shi amma ba kowa ne bincike ya nuna tsarewa gudunmawar da yake takawa bai kai matsalar da yake haifarwa ba amma dai musulunci ya yarda da tsare wanda ya sauka daga kan daidai domin ya koma daidai to akwai lokacin da kuma abu na gaba shine a canja wa mutum yanayi daga wurin da yake a dauke shi a kai shi wani waje yarinya ce ta yi zina har ta yi cikin shege Allah ya kiyaye to shikenan yanzu in aka kyale ta ai ta ga hanya to ta ga dama ƙarshen abin da zai faru gashi ya kuma faru to wataƙila in aka ɗauke ta daga wani in aka yi shawara aka ga cewa canja mata yanayi shi zai gyara ta ta ɗauke ta a maida ita wata unguwar ko wani garin la'alla kuma sai a sake buɗe sabon yanayi na tarbiya idan wani lokacin mallakar gidan kanka ya fi komai alheri amma wani lokacin daga cikin advantage na zama a gidan haya shine idan unguwar ba ta yi maka ba za ka iya canja unguwa saboda daidaito na tarbiyyar ƴaƴanka in baka canja unguwa ba to zaka iya canja yanayin rayuwarka ma a unguwar ba dole sai ka canja unguwa ba domin ko wanda yake kisan kai din nan ya kashe mutum 99 da ya cika da nadarin da aka tayi ba shawara ta akai ya canja wuri kuma yana daga cikin hikimar shari'a da tace wanda ya zina a kore shi shekara daya dan ya ji kunyar korar kuma a gane dalilin da ya kore shi dan wataƙila kuma abin da ya sa shi yayi anan din ya je can babu shi da wataƙila sai ya abin sai ya gyaru sai saura guda uku akwai wani lokacin kuma tilas abinda malaman tarbiyya suke cewa fardu saqafa shine a zo da abu a ga yaron nan kawai ai masa karfa karfa ko yarinyan nan aure ne ita ga wanda take so ta aura amma auren wancan kuma an gano akwai wata matsala sai a tilasta mata kar ta aure shi koda ba a kawo mata wanda za ta aura ba ko kuma a ga wanda za ta aura akwai alheri an auna an gani abu duk hanyar da za a bi wajen gwada mata lalle ta yadda ta auri wannan din amma shi ma fa sai an bi a hankali sai an yi nazari shine abin da ake kira fardu saqafa na biyu ƙarshe akwai abin da ake kira al-ghazwul fikri shine wato amma mai mutum ai masa kutse a cikin tunaninsa a sa masa sha'awar aure ko da baya so amma a gina masa tunanin a wayance hanyoyi na al-ghazwul fikri da yawa yaro ne ana so ya karanta shari'a ko ya karanta law shi kuma an ga alamar baya sallo, to sai a shirya tun yanzu a fara gwada masa abubuwan da irin wasu dashes of wannan profession, abubuwan da in aka karanta wannan abun ga yadda ake zama a hankali har a gina kwakwalwarsa da tunaninsa akan wannan abun, a dinga seta shi ko ma tun yana karami ma a fara kiransa da suna a barista kaza kaza tun baya so har ma shi ma ya yi adopting. Amma ana iya amfani da zazzabin fikiri a bangarori daban-daban, bangaren kar mutum yayi kaza ko bangaren ana so mutum yayi kaza, kuma ana amfani da shi a hanya mai kyau, ana amfani da shi a hanya mara kyau. Abu na ƙarshe da zan takaita akan sa shine duka. Duka yakan canja mutum, ba wuce yana cewa duka annabin jiki ko ba gaskiya ba, amma fa gaskiya duka yana cutarwa, kuma wani lokacin za a iya zaton in an yi dukan za a samu mafita, kuma a yin ba a samu mafita ba, kuma wannan shine abin da yake yawan faruwa. Akwai sharaɗai guda goma na duka. Shar'i na farko, kar a kuskura a doki yaro sai ya yi laifin duka, wannan shine shar'i na farko. Shar'i na biyu shine kar a haɗa laifin wani laifin da wani laifin, kamar yadda iyayen yawanci suke Allah ya musu afuwa, shikenan sai uba ya je in cire rigar sa isa ko ya shara itsun ko dardejiya, a yau da yaron sai an aje shi a wuri guda, sai uban ya dakar ya dakar ya dakar ya yi guri sai ce to wannan nabal din da ka fitar Laraba ne, sai kuma ije isharuwa isake dawo da energy din sa, sai kuma isake rufe shi da duka, shi kuma wannan na yayinka da kaiwa da ka harara ne. To wannan gaskiya kuskure ne, duka ɗaya ake yi na iya wannan laifin, in lokacin laifin ya huce to a nemi wata hanyar ta horo, tunda ga sunan da yawa ni ma nan kaɗan na kawo, amma ka a kuskura a haɗa laifuffuka kaza a yi masa bulala, a yi masa bulala a kai. Sannan abu na uku shi ne duk bulalar da za a yi masa kar ta kai adadin bulalar haddi, mafi ƙarancin bulala haddi kuma shi ne bulala 40, shi ne haddin wanda ya sha giya kafin ya koma 80 lokacin Sayyidina Umar. To don haka kada a kuskura a tsaye da yaro kamar yayi zina a man bulala 100 a ƙara masa ma, kuma laifin nan da bai kai na zina ba, amma akwai yaran da sai aka lissafa an masa bulala 350 a gaban assembly. To don Allah me yayi, kuma wannan abin da kuke so ya gyaru a kai wallahi ba zai gyaru ba, kuma wani lokacin ma duk ta ƙare sai a gama dukan yaran, kuma ƙarshe a gano ashe shi ce da gaskiya, wallahi sai a haka. Ni ina junior secondary school, wannan abu ya faru a kaina, akwai wani bawan Allah da ya taso mu a gaba, to sai aka ba shi da wani laifi wanda ya shafi akhlaq, to da aka kama shi da laifi da ya shafi akhlaq, mu muna yara mu muka fara gani, sai muka je muka yi reporting wajen hukumar makaranta, sai ya tsane mu yake jin haushin mu. To shikenan mun canja daga aji biyu mun koma aji uku. To yadda makarantar mu take da kazo zaka zo ka saita kujerarka da bencinka, kowa da nasa. To ina zuwa sai akai sa'a nawa yafi na kowa, na ajalta tafaina da komai, sai ya zo ya dauke littattafaina sai a gaban kowa ya dauke littattafaina sai ya ajiye a wani waje, sai ya dora littattafansa, da ya dora littattafansa sai ya fita ya gudu, ma guduwa ya daga makaranta bai tsaya a tashi da shi ba, wanda wannan malami ne. Ni kuma ina zuwa na ce waye ya dora min littattafai a kai, aka ce wane ne. To ina karami ni ma sai na dauke littattafan nawa sai na dora shi akan wani bencin dan ma kada a samu matsala, sai na sitirta masa littattafan nawa. To sai aka gaya masa cewa na canja wa littattafan sauri, sai ya dawo bayan an tashi sai ya dauke littattafan washe gari, sai zai ce an sace mai littattafai kuma ni ne na watsar masa da su. Yake da wani malami ya zo yana zuwa, yasa aka kirawo ni, aka kira ni yace me ya faru, na faɗa abin da ya faru, malamin bai fadi komai, kawai sai yace min ƙarya kake, kuma har yanzu ina ganin malamin, kuma ni na san da gaske nake. Sai yace to lalle in je in nemo wannan littattafa. To ni ina zan nemo su, ban san inda suke ba, nace ni ga inda na ajanta, sai yace ƙarya nake, sai na je na tsafko su, nace wallahi malam ban san inda littattafan su. Yasa aka je aka dauko bulala aka daga ni, sai da yayin bulala ta kai 60, ba ta taɓa bulala mai yawa ba a duniya irin ta. Allah ya ce miki ni ina ta duka na yawan dukan ma ya kai ba za ka yi kuka ba. Da na gama kuma ya ce in tafi gida in zo da babana, to tashin hankali na ni ba a taɓa kawo ƙarata a gida ba. To ina ƙarami kawai sai na tafi wajen table tennis. Kuma ko irin Allah ya isa da yara suke ni ban ba. Kawai ni dai tashin hankali na yanzu in je gida in ce me. Shikenan kuma can ya aka yi sai Allah ya sa wani dai ya ki tsoro sai tashi iji ya faɗa wa malamin ya ce malam fa gaskiya ga yadda aka yi. To malamin ya zo ya tambaye waɗanda suka tambaya suka ce eh aka ritsa shi aka ce je ya ɗauko littafin ya je ya ɗauko. Sai ce to a je ni kuma a nemo ni ko haƙuri bai ban ba. To amma dai ni abin da na ɗauka shi ne wataƙila wani alherin da za ka samu sakamakon wannan ƙasƙancin ne da ka samu. Da wani ɗalibi ya gaji haka. Ɗalibai nawa aka nausa wasu aka doke su kuma ƙarshe suka samu alkhairi da albarka ban taɓa ƙullatan malamin ba. To don haka lallai duka kar a yi sai an tabbatar da laifi kuma kar haɗa wani laifin da laifin kuma a yi shi mastaɗa'a. Fulala ɗaya biyu uku in an tabbatar da cewa wannan ɗin za ta iya kawo halli ma'ana za ta iya kawo salishin. Sannan kuma kar a wakilta wani ya yi. Wannan ba daidai ba ne. Haddi ne kawai shugaba zai wakilta wani ya. Amma in uwar ya yi wa kuma ya zama an tabbatar da sai an yi dukan to a bari ita ta yi. Kar kuma wansa da bai ji ba bai gani ba a ɗauko shi shi kawai kuma a yi creating wani abu na damuwa tsakaninsu. Wani ma a sa shi ya mari yaron yana marinsa yana kuka. To ba lallai ne wannan dukan ya sa a cimma abin da ake so a cimma ba. Sannan dole ne in za a yi dukan ya zama an yi duka da abin da a bisa a hankalce a shari'ance ya halatta a yi duka da shi wanda an san cewa baya nakasta mutum tunda ba ana yin duka ne don a nakasta mutum ba. Don haka a yi duka da ƙarfe ko da mutiya ko da wani abu na sanda a'a sai dai a yi kawai inda mutum zai ji zafi amma kar a yi masa duka yadda za a zubar masa da jini a yi masa jina-jina da sauran dai dokoki da aka sa na duka wannan na gaya muku na taɓa ganin wasu malamai sun kirga su sun kai guda goma. Allah ya sa mu dace da wannan ne nake ba da haƙuri akan na yi lakca biyu a lakca ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To Allah ya saka da alheri malam Abubakar jazakallahu khairan wa ahsana ilai. Wannan lacca lallai faɗakarwa ce nufantarwa ce da kuma jan hankali akan abubuwan da ya kamata a ce ba wai mata kaɗai ba a har su ma maza ɗin akwai jan hankali daban-daban waɗanda yake ya kamata a ce mutane sun abin nan sun lura da su. To tabbas gaskiya lacciyar ta ɗan ja lokaci wanda shi ma malam ɗin daga ƙarshe na kula akwai abubuwa da yawa da dama waɗanda yake so ya bayyana musamman a abubuwan da suke jawo waɗannan gurɓacewar tarbiyya ɗin da lalacewa ɗin. Amma kuma ya taƙaita su kasancewar bayanin idan aka ce za a ɗauke su kowa a yi gunduwa-gunduwa da su to za su ɗau lokaci. Kenan kawai kenan lakciyar kamata ya ce an sa mata kwanaki ba wai ko kuma ta zama daura ma wataƙila haka ya kamata a ce ta zama ba wai ta zama lakciya wadda za a yi mata zama guda ɗaya ba. Da fatan Allah maɗaukin sarki ya ƙara saka masa da alheri akan wannan namijin kokari da yi. Akwai tambayoyi da aka yi kafin ya zamo na ba wa malam Abubakar Jibril malam barka da isowa malam Jibril kan yi limamin masallacin nan barka da isowa barka da kuma wannan ana cikin lakciyar malam ya iso. Akwai wasu yan tambayoyi ina ganin ba matsala za a iya yin su saboda sun dan shafi lakciyar. Akwai wanda ba su shafi lakciyar ba amma akwai waɗanda kuma sun shafe ta. Assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alheri tambaya ta ita ce shin me yi wayewa a mahanga ta addinin musulunci. Anan ana maganar cewa wannan waye an waye akwai wayewa ta yi wa wataƙila ka ce kada a yi social media to kuma yanzu abubuwa wataƙila suna tafiya da wayewa ka kawo mana da can ka ce ba kwa kallon TV to kuma yanzu wayewa tana nuna cewa ya kamata a ce mutum ya kalli TV ta yaya za a iya sanin abin da ya kamata a ce na tattauna na yi magana a kansa idan ya zamo bana kallon irin waɗannan abubuwan kaga kenan zai zamo na yi magana mutane ba sa fahimta ta ni ina magana a ƙarni na can baya yanzu kuma waɗannan ƴan ƙarnin ba su san ma me nake nufi ba ka faɗi dan magoro ka faɗi wataƙila bolo ko da waye da sauransu kuma na zamanin nan ba su san waɗannan ba a'a waɗanda aka yi double jaɗin suka sani to wace ce wayewa kuma.
to a takaice cikin jumla ɗaya ita wayewa shine sanin abin da zai amfanar da kai da kuma iya bakin kokarin ka wajen cin moriyar abin da sanin abin da zai cutar da kai da yin iya bakin kokarin ka wajen gujewa abin wannan ita ce wayewa wannan kuma ya shafa kowane bangare na rayuwa akwai budewar ido shine a fa'idantuwa da wayewar waɗansu mutane ka taro ta zuwa wayewarka ta yanda ba za ka cutu ko ka cutar ba to in ka kula manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wayayye ne bayan kasancewar sa annabi yana Madina amma duk halin da yake faruwa a hanyar Makka yana sanar da yadda halin yana zaune amma wanda zai tura a je abinci ko masa za a je abinci ko masa yana zaune ga Yahudawa a kewaye da su suke shigar sa ma Madina yaga in ya zauna ya shagala da Yahudawa za iya mamayarsa sai ya sulhu da su wani sulhu na wucin gadi dan a huce wajen kaga wayewa ce take kawo haka wanda duk ya fahimci wayewa a wani yare misali iya turanci kamar mu a nan yankin to China da basu iya turanci ba ba ma su sa ranar da za su koya ba kuma a hakan ake mu'amala da su yanzu ma an ma maganar yare ma yanzu wannan bariya din an ma cire saboda yanzu akwai bluetooth da aka yi wanda za ga shi nan ana tallan sa ma kana ganin su a Jumia da sauransu wanda kawai zaka sa shi a kunnen ka ne in ka je China ba sai kai English ba kai magana da duk yaren da yake akwai shi a bluetooth din shi ma dan China ya sa shi zai ji da Chinese yayi maka magana da Chinese kai kuma ka ji da yaren da kake so ka ji kaga ke aje ba yare ne wayewa ba ka duba ka gani mutanen da suka rayu a ƙauye a Makka amma suka hijira suka je Habasha su musulmai mutan Habasha kiristoci amma baka taba jin an kawo labarin wata rigima da rikici ba ko wani ya je ya barawa da mutane abu ko garin kallo ya je yayi banna ko ta'adi saboda wayewar da musulunci ya dora su akai har in ta kama masu fita cikin coci suka ga suna shiga masu ga hotunan annabawa nan da wannan take ba manzo Allah labari matar manzo Allah sallama take ba shi labari tace mu Ummu Salama ko Ummu Habiba tace mun shiga mun ga gashi manzo Allah ce ulaika shirarul khalq lafiya lu suka rayu suka zauna da kowa lafiya wannan ita ce wayewa hatta su wayannan social media din da sauransu ai dai ana amfani da su a hanyoyi na alkhairi idan ka fada cikin zunubi da sako ba yana nuna ka fita daga musulunci bane wayewar shine ka gane cewa zama a cikin sakon zai iya shiga tsakaninka da Allah sai kai ba ka tuba ka zama wayayye kenan amma ba gidaje shine wanda ya san abin nan zai kai shi wuta kuma ya ci gaba da yi ai akwai wanda kwata-kwata ba an kace mai sako ba zai ba saboda ɗabi'ar sa ba ta dace da sakon ba ko mu dinnan yanzu da muke sako akwai sakon da in ka kawo mana ba za ni ba yanzu akwai dan daban da za dukkan mace in ka ba shi ba zai zina da ita ba saboda shi ba mata ma ransa ma ba wai dan yana jin tsoron Allah ne bai ba a ɗabi'anta ma shi ba ma shi da ma wannan buƙatar akwai wanda yake mazinaci ne amma za ka masa kayan shaye-shaye ko shi kaɗai ne ba zai sha ba saboda ɗabi'ar sa ma ba ta son wannan abun saka wani lokacin barin wani laifin ba shi kadai ne wayewa ba a'a ka gane cewa na bar shi ne dan kar Allah ya min azaba shine wayewa to hatta a rayuwar yau da kullun wayayyen dan kasuwa shine wanda ya iya siyan kayan da zai iya siyarwa in kuma sun yi jinkirin siya yaya zai yi ya tsaya yayi tunani shine wayayye wayayyen dan kwalla shine wanda zai ce a sa shi a lambar da ya san zai yi amfani a wurin in aka kai shi inda ba zai amfani ba ya duba ya ga ya zai ya gyara ya amfani in ya kasa ganewa ya ce to a dada shi inda zai amfani ko ya hakura an fahimta ko wannan ita ce wayewa
to jazakumullahu khairan malam dan Allah me yasa yanzu yawanci aure sai a ce mace sai ta fara higher institution sai a ce wai zamani ne ya canja mazan yanzu ba su da tabbas ko da tarbiyar yarinya za ta canja iyaye ba su damu ba kenan wannan wata nukwaci ne mai muhimmanci ana ana iyayen su da kansu suke cewa lallai sai an yi wani abin da zai gurɓata tarbiyya
to da farko zai mu fahimta cewa higher institution ba wai ita ce kadai ta lalata mana tarbiyya kuma higher institution asali a abin da ya shafi tarbiyya ma ba ta cikin abubuwan da aka kawo na cewa suna cikin abubuwan da dole za su iya kawo tarniki da matsala amma asalin tunanin namu ne yake da matsala tunanin da muke ganin cewa duk wanda ya haya institution to yayi ne dan ya samu kashin tsotso
to wannan anan ne muke da matsala mutun nawa ne suka high institution ko mutun nawa ne suka fa'idanta da high institution din ba laifi bane ba misali a ce to shikenan yarinyar nan tayi high institution dan ta amfana da al'umma ko dan ita ma nan gaba ta amfana da abun ayi kyakkyawan niyya kuma ayi addu'a sai Allah subhanahu wataala ya taimaka amma kuskure ne a gina ci gaba akan dole sai an yi high institution manya manyan ma'aikata wannan Mark Zuckerberg ake ce masa kowa yana high institution din ma ya bari ya dena wanda ya kirkiri Facebook ya kai aji biyu ko aji uku a jami'a ya soke jami'ar ga babban jami'a yanzu ya shiga cikin masu kudin duniya ai bukatar maje haji sallah amma tabbas dai ayi high institution din a tsara mutunci a kuma yi abin da aka je nema a kuma roki ubangiji amma kar a kaddara cewa wannan kadai ce za ta nawa ne su suka kuma ba su samu mafita ba ga sunan burjik kamar arne a Enugu ba inda zaka leka baka samu wanda suke graduate ba kuma amma ba aikin Allah ya sa mu dace
to har saka da alheri na san maran bayan kasancewar sa daga tafiya yake kuma sannan ya zo yi wannan lecture gaskiya akwai gajiya a jiki amma dai zamu ce ya zamu mu'amalanci yaran mu wajen ba su kuɗi nan wajen bangaren kuɗi kenan
to wannan gaskiya fanni ne mai zaman kansa wanda ina jin daktar da malami na Sheikh Malam Abdul Qadir tintini zirfafawa a abin da ya shafi harkar tarbiya da psychology wannan kuma na faɗa ne har ga Allah ina daga cikin waɗanda suke damuwa da al'amuran tarbiya din sosai a cikin ƴan uwa amma dai Dr. Abdul Qadir da kuma Dr. Nura a cikin dai ƴan uwa na kusa-kusa da shi malam na san suna da nazarce-nazarce da karance-karance da leke-leke da ni ba ni da su akan abin da ya shafi mu'amalar yara da kuɗi fanni ne mai zaman kansa kuma an yi rubuce-rubuce a kai